This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. A jamhuriyar Niger masu jin shirye-shirye na suna yayin kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya kaɗan daga cikin su dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer suna yi jinmu yanzu a kai tsaye da muka gabatar da shirye-shiryen ku kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da lasayar Juma'a 4 ga watan Satumba 2015 Sahabu Imam Ali ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma sauran abokan aiki muke fatan an wuni lafiya. Kakarin labarai.
To sabu hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce kasashen tarayyar Turai su bude kofar su kasashen domin karbar yan gudun hijira har su 200,000. Alkalin wata kotu a tarayyar jihar Kentucky na nan Amurka ta umurci a daura wata akawun kotu cikin umurnin kotun. Rahoto daga kungiyar kwararru mai zaman kanta ya nuna cewa wata asibiti a jihar Texas da ke kudancin Amurka ba ta cikin shirin kulawa da mutum na farko da aka taba samu dauke da cutar Ebola a nan Amurka.
To Allah ya kyauta.
To alhamdulillah dama wannan abu wanda yake bayyana su dai kowa ya san dama ba wani abu gare su ba. Ai Buhari dama kowa in mai kudi ne ai masu kudin an sani wanda suka fatan ma an sani. Amma su da suka yi mulkin lokacin da suka yi. Falatin daga Obasanjo ya bayyana kadara tai me aka ce mai? Aka dawo ga shi Goodluck ya bayyana amma ai yar adawa da yayi mulki ya bayyana kadara tai.
Wani dan Najeriya kenan dangane da bayyana kadarori da shugaba Buhari da mataimakinsa suka yi. Za mu ji fashin baki kuma kan haka. A jamhuriyar Niger gwamnatin kasar ta yi garan bawul a majalisar ministocin kasar. Hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ta ba da gudumar kudi naira sama da miliyan 150 domin tallafa yan gudun hijira a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Ga labarin duniya.
Tare da sallama. Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci kungiyar kasashen tarayyar Turai da su bude kofar su kasashen kofofin kasashen su don karɓar yan gudun hijira har su 200,000 domin a sake musu matsuguni ta yadda za a sauƙaƙawa kwararen da suke yi a Turai domin neman muhalli. Kwamishinan kuma kula da yan gudun hijira Antonio Guterres shi ne ya fitar da wannan sanarwar yau Juma'a inda yake neman kungiyar tarayyar Turai da ta samar da wani shiri na musamman wanda zai sa dukkan kasashen Turan su taimakawa yan gudun hijira su samu kariya da suke bukata. Guterres ya ce wannan halin wayo ne Allah da yan gudun hijiran suka shiga yana bukatar taimakon kungiyar tarayyar Turai domin ko rabuwan kawunan kasashen akan wannan lamari ba abinda zai haifar sai galaba ga yan fasakobri da masu fataucin mutane. Prime Minister Britain David Cameron ya ce a shirye yake ya kara sake karban dubban yan gudun hijira daga Syria ko baya ga 2,500 din da Ingila ta karba daga farko. Ya ce wannan yunkurin gani an taimaka a halin da yan gudun hijiran suka shiga yana da alaka da mawuyacin halin da suka shiga ne. Cameron din ya bayyana wannan ne bayan taron da suka kammala da Prime Minister Portugal a Business Lisbon na Portugal din a waje daya kuma a can birnin Bishkek na kasar Hungary. Ɗaruruwan yan gudun hijira ne suka ji sauka daga kan wani jirgin kasan da suka shigo daga birnin Budapest inda suke fatan ganin sun karasa zuwa kasar Jamus wadda ta bayyana cewa a shirye take ta karbi bakuncin yan gudun hijira har su 800,000. Mahukuntan Hungary sun dage sai sun yi rijistan yan gudun hijiran kamar yadda kungiyar tarayyar Turai ta bada umarni kafin a basu shige zuwa Jamus din. Alkalin wata kotu na tarayya a jihar Kentucky a nan Amurka ya umurci a daure wata akawun kotu ta kibin umarnin kotun na baiwa wasu masu auren jinsi guda takardar shaidan aurensu da kotu ta amince da a basu. Kim Davis akawu ce ta gundumar Rowan ta kibin umarnin babban kotu na sa hannu domin ba da takardar izinin auren jinsi guda abin ta ce wannan ya sabawa addininta. Davis wadda take nuna alamun damuwa cikin kotu da bayyana wa alkali cewa wannan ya mutukar sabawa dokar Allah da addininta. Shine alkali David Bonin ya ce baya da zabi illa ya zartar da hukuncin dauri a kanta domin ba ta zabin tara ba zai canza komai a zuciyarta ba. Ya ce imaninta a zuciyarta yake kamar wanda kuma bai isa ya zama hujjan kariya gare ta ba domin ko ta yi rantsuwa za ta yi aiki daidai da dokan kasa ta nada. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Rahoton wata kungiyar kwararru mai zaman kanta ya nuna cewa wata asibiti a jihar Texas dake kudancin Amurka ba ta cikin shirin kulawa da mutum na farko da aka taba samu dauke da cutar Ebola a nan Amurka. Ha kuma ba ta san yadda za ta kare ma'aikatan asibitin da suka kula da masu aikin gwazomanci guda biyu da suka samu cutar ba. Rahoton wanda aka bayar a yau Juma'a ya bayyana bisa dukkan alamu ma'aikatar cibiyar yaki da cututtuka ta Amurka da sauran cibiyoyin kiwon lafiya na Amurka suna tafe suna koyon hanyoyin sarrafa wannan al'amari ne tare da sauran ma'aikatan wannan asibiti ta Presbyterian dake a nan birnin Dallas. Mutanen da mutumin da ya kamu da cutar ta Ebola Thomas Eric Duncan dan kasar Liberia ne mazauni na Amurka shine na farko daya da ya tafi asibitin na Dallas ran 25 ga watan Satumbar shekarar ta gabata da niyan neman taimakon gaggawa sakamakon ciwon kai mura da jikinsa kuma yayi zafi sosai amma ya ragu daga bisani. Sai dai abin da ba a gane ba shine dalilin da yasa wanda ya kamu da zazzabi lokuta dama ba a sake binciken sa ba kafin a sallame shi daga asibiti, kuma idan sun likitocin da ke kula da shi sun fahimci cewa zazzabin nasa ya karu. Binciken ya bayyana cewa bayanan da wata ma'aikaciyar asibiti ta karba dangane da tafiyar da shi Duncan yayi da yayi zuwa Afrika ba a bayyana shi ga likitoci ba, illa dai kawai an shigar da bayanan a cikin na'urar tattara bayanai na kiwon lafiya na asibitin. Shugaban kasar Guatemala Otto Perez Molina ya sauka daga shugabancin kasar biyo bayan alakanta shi da aka yi da cin hanci da rashawa. Mai magana da yawun shugaban kasar ya faɗa jiya Alhamis cewa Mr. Perez Molina wanda yake kan karagar mulki tun shekarar 2012 ya mika takardarsa na barin aiki jiya da tsakar dare bayan da alkali a kasar ya bada umarni a tsare shi domin masa tambayoyi.
Labaran duniya kenan a gamaje daga nan sashin Hausa na murya Amurka nan Washington DC. To madalla, a maraicin jiya ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakinsa wanda suka fara aiki kusan watanni uku da suka shuɗe, Professor Yemi Osinbajo, suka bayyana kadarorinsu, abinda ba safai haka ke faruwa a ƙasashen Afirka ba, ga abinda wasu 'yan Najeriya suke cewa cikin rahoton da Babangida Jibrin ya aiko mana daga Ikko.
Ya nuna cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kawo yanzu yana da ajiyar kuɗi ƙasa da naira biliyan 30 a bankin Union Bank, a yanda kuma mataimakinsa ke da ajiyar kuɗi na naira miliyan 94 a bankunan da yake ajiya. Bayan wannan kuma akwai gidaje da dukkanin shugabannin suka mallaka. To kowa talakawa ke ji game da wannan bayani na kaddarori da shugabannin na Najeriya suka bayyana, ga dai abinda wasu ke cewa a birnin Lagos.
Sunana Alhaji Garba Abdullahi.
To alhamdulillah, dama wannan abu wanda yake bayyana su dai kowa ya san dama ba wani abu gare su ba. Ai Buhari dama kowa in mai kudi ne, ai masu kudin an sani, wanda suke fatan ma an sani. Amma su da suka yi mulkin lokacin da suka yi falatin daga Obasanjo ya bayyana kadara tai me aka ce mai aka dawo ga shi Goodluck ya bayyana, amma ai yar adawa da yi mulki ya bayyana kadara tai me yasa su ba a hura ma shi Goodluck wuta bai bayyana kadarorin shi gaba gade ma bai bayyana ba kuma ba abin da aka yi.
Assalamu alaikum, sunana Babangida Sadamani, mazaunin Lagos. To alhamdulillahi wannan rana dama mun kagu da mujita, wannan abun barin ciki ne. Kowa sani a zahiri dai Buhari dai ba mai kudi bane, dama wayansu ne wayanda ba sai da ba dole sai sun fada. To kuma tunda sun fada shikenan sai shi shafa makan su ruwa masa aski.
Ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan game da bayanan kaddarori da shugaba Muhammadu Buhari da kuma mataimakinsa Professor Yemi Osinbajo suka gabatar wa al'umman Najeriya. Yanzu dai abin jira a gani shine matakin da sauran shugabanni masu rike da makaman siyasa, kama daga shugaban majalisar dattijai zuwa da kakakin majalisar wakilai da gwamnoni da kwamishinoni da dai sauransu, za su ɗauka na bayyana kaddarorin da suka mallaka domin al'umma su gani. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.
Wasu kasashen Afirka ciki har da Afirka ta Kudu suke jinjina a gwamnatin Najeriya kan matakin yaki da cin hanci da rashawa. Mun tambayi Dr. Kabir Mato na Jami'ar Abuja tasirin wannan mataki da shugabannin Najeriya suka dauka kan tafarkin demokradiyya.
Eto alhamdulillahi wannan wani tasiri wannan wani wato rawa ne wanda za a iya cewa na bajinta wanda shi shugaban kasa da mataimakin shi suka yi domin kafin a kawo wannan lokaci dama ƴan Najeriya suna ta korafe akan cewa mutum sai ya zo a talaka a zabe shi zuwa mukami ko na wakilci ko na mulki a dai mataki daban-daban amma cikin dan lokaci kalilan sai kaga in a kauye ne in kansila ne sai kaga a kauyen su idan dan majalisa ne sai kaga a mazaban shi in gwamna ne a jahan shi in shugaban kasa ne a kasa gaba ɗaya sai kaga babu wanda ya kai shi dukiya domin saboda dama can da yazo ana zaton bashi da shi ne kuma in ya kama fagen mulki shikenan sai a yi ta handama ana baba kire aikire da biyu dama bukata ne wato na tsarin mulki da kuma ainihin da tasiri na mulkin demokradiya akan cewa shugabanni idan aka zabe su domin su nuna ma duniya cewa ai lallai sun zo ne domin su bauta ma al'umma ba domin su bauta ma kawunan su ba sai su fito su ce to ga kadarorin da muka mallaka jama'a ku yi sheda saboda idan muka gama za mu kuma duna ga abin da muka bari domin a sani ko mun zalunce ku ko ba mu zalunce ku ba wannan shine babban tasiri wadda wannan shugaban kasa da mataimakin shi suka yi
doctor
mun aka yi la'akari da irin ta inda aka fito a shekarun baya dalilan an yi jin duniya shugaba da ya kushe wato Goodluck Jonathan akan cewa ya fito ya gaya ma duniya mai yawan laka yake cewa ba zai yi ba bai ga daman yi ba kuma haka ya gama ya bar wannan mulki ya tafi wannan karfin ku zai karfafa mu wato mutane gwiwa musamman mu mabiya a ƙasa mu san cewa ai lalle to shugabanninmu ga abubuwan da suka mallaka tun da suka fito suka nawa ga abin da suka mallaka to sun san cewa bayan sun gama wanda ke da rai zai so ya san shin menene kuma ya karu ko ya ragu a cikin wannan abubuwa da suka nuna cewa kadarorin su kenan
haka to Dr. Kabima to matsala ita ce ba a nada ministoci ba da sauran wasu manyan jami'an gwamnati waɗanda akwai rukunin mutane da gwamnati ta bukata tilasta sun bayyana kadarorin su shin me zai
abin da ake ciki shine wannan salo da shi shugaban kasa da mataimakin shi suka bullo da shi wani abu ne wanda shi ke ƴan kwanaki masu zuwa za a ga cewa gwamnonin jihohi da dama su ma za su bayyana nasu su nuna wa duniya cewa ga abubuwan da muka mallaka wannan na tabbatar da haka zai biyo baya mai sauki kuwa shine na wato kamar su ministoci dama wani abu ne wanda tunda ni shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa sun yadda sun fito sun ce ga abun da suka mallaka haka duk wanda za su dauko ya zama musu minista ko rike wani babban mukami a gwamnati zai wajabta akan shi
daga jamhuriyar Niger kuma mun samu labarin cewa shugaban kasar Muhammadu Yusufu ya yi garan bawul ga majalisar ministocin kasar kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Sulaiman Mummuni Barma ya aiko mana daga Yamai.
Son nome, ministre de l'économie et des finances, monsieur Seydou Sidibe, ministre de développement communautaire et de l'aménagement du territoire.
Sakataren gwamnatin jamhuriyar Niger Gandu Zakara kenan yayin da yake karanto sanarwar garan bawul din da shugaban kasa Isu Muhammadu ya yi wa gwamnatin sa. Sanarwar ta ce an rusa ma'aikatar ministan fasalin kasa saboda haka an sallame shugaban jam'iyyar IDR Tabbat Ahmad Abubakar Sise daga aiki. Sannan sanarwar ta bayyana cewa Gambo Habu ya canji ministan raya al'adu Usman Abdu na jam'iyyar ta IDR Tabbat. A ra'ayin 'yan adawa wannan wata alama ce ta baraka ta kunno kai a tsakanin jam'iyyun da ke mulkin Niger. Alhaji Dudu Rahman shine sarkin yakin jam'iyyun adawa na ARDR.
Ba mutane ba ne za ka zauna da su kai tsawon lokaci da su. Ko misali da yawa mun zauna da su shekara uku mun sani. Mu bai ba mu mamaki ba fitowar Sise, ministar Sise daga cikin wannan gwamnatin bai ba mu mamaki ba. Waɗanda suka kori ma Dirka ba, Ibrahim Yakuba wanda ya musu kokari, so kore shi balle Sise. Ai mun san dama akwai rigima a cikin tahiyar. Dama mun san akwai rabuwar kanu a cikin tahiyar. Da haka nake son ka gane ba kare fitowa daga wannan gwamnatin ba sai an watsi an bar su yanda aka saba idan za a yi zabe kowa ya fita bar su kadai.
Sai dai Alhaji Asmana Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki na cewa dama ce shugaba Isu Muhammadu ya baiwa Ahmadu Abubakar Sise ya maida hankali ga shirye-shiryen zaben 2016.
Wannan zanci ne na mutane na ƴan adawa ma yankana su. Ƴan adawa su kullum abin da suke fata a samu rabo kanu. A lokacin in Allah ya yarda mu a wajenmu ba za a samu rabo kanu ba tunda wanda duk san shugaban kasa ya san mutum ne mai amana, mai riƙe alƙawali.
An dai jima'a da ake yayata jita-jita rashin zutuwa tsakanin tsohon ministan fasalin na Jamhuriyar Nijar Ahmadu Bubakar Sise da Prime Minister Birgir Rafini. Rikicin da wasu rahotanni suka ce ya sa jami'an biyu tankiya a yayin wani taron majalisar ministoci har sai da shugaban ƙasa ya shiga tsakani. Yayin da wata majiyar ta daban ke cewa yunkurin Ahmadu Bubakar Sise na tsayawa takarar zaben shugaban ƙasa ya taɓarɓarar da dangantaka tsakaninsa da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu. Duk da kasancewarta ƙaramar jam'iyya, jam'iyyar ta IDR tabbata na da kujerun wakilci 6 a majalisar dokokin ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Hukumar ayyukan raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID a takaice da wasu hukumomin ƙasa da ƙasa sun sanya hannu da jami'ar Amurka reshin ta da ke Najeriya na ba da gudumar kuɗi sama da naira miliyan 150 domin tallafa a fannonin rayuwar 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola.
Hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID ta ce ma za ta ba da wannan tallafi ne na dalar Amurka 800,000 da ɗoriya, wato kwatankwacin naira miliyan 150 ga jami'ar Amurka da ke Yola AUN domin tallafawa wajen bunƙasa harkar ilimi ga al'ummomin da har-haren Boko Haram ya shafa a shiyar arewa maso gabas. Yayin rattaba hannu na wannan tallafi, jami'ar hukumar ba da tallafin Marie Brewa ta ce waɗannan kuɗaɗe za ma a yi amfani da su ne domin samar da ilimi ga 'ya'yan waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa da kuma matasan da ke sansanonin 'yan gudun hijira a yanzu. Yayin da kuwa nata ɓangaren jami'ar AUN ta ma sha alwashin ci gaba da irin gudumawa da take bada a wajen haɓaka harkar ilimi, shi da wannan tallafin ya biyo ba ma ƙoƙarin da jami'ar Amurkan tare da haɗin gwiwar cibiyar wanzar da zaman lafiya ta da Peace Initiative ne ke yi wajen ƙaddamar da gidauniyar neman tallafi na naira biliyan guda domin tallafa al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa. Yayin da ɓangare guda ma ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa ke ci gaba da nasu aikin kai tallafi a sansanonin 'yan gudun hijira. Mista John Rogge shi ne ma daraktan ƙungiyar ba da tallafi na Oxfam ya ce ma za su ci gaba da ba da tallafi domin farfaɗo da shiyar arewa maso gabashin Najeriya. A gaskiya waɗannan mutane suna cikin halin ban tausayi, a don haka ƙungiyarmu na Oxfam kamar sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa za mu ci gaba da ba da namu gudumawa musamman ma ta fuskacin samar da ababen more rayuwa kama daga ruwan sha, harkar ilimi da kuma ababen masarufi, a cewar jami'in ƙungiyar ta Oxfam. To ko me yasa jami'ar AUN da ma cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Adama Peace Initiative kaddamar da wannan yunkuri? Abdullahi Jiddada Mare na ma cikin jami'an cibiyar wanzar da zaman lafiyan.
Mun samu tallafi daga wajen ƙasar Amerika, kuma gaskiya fi sabilillahi abun farin ciki ne, abun alfahari ne, saboda ka mun murna kuma insha Allah mun tashi mu ga cewa mun amfani da wannan tallafin yadda ya kamata. Dole mu tashi mu ga cewa mun yi wani abu, mun tallafa ma yaran nan, domin rashin ilimin yara annoba ne. Za a bi yaran nan kauye kauye, lungu lungu, daji daji, kurro kurro, a ga cewa an koya musu darussa da aka saba musu koya musu a makarantu su na primary da kuma secondary.
To kome waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa ke cewa game da irin wannan tallafi da ake badawa?
Sunana Emmanuel Kwace, kuma ni ɗaya daga cikin wanda magana Boko Haram nan ya shafa daga Michika. Makarantu aje gwamnati jiha ko kuwa gwamnati tarayya ta taimaka aje a farfado da wayannan makarantu, aje a rurrufe su rufi mai kyau, a kai kayayyaki yara su koma makaranta.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz daga Yola. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 10:11:19 da yan kai. Hali yanzu kuma sai a gyara zama ga Bello Habib Galadanci da maimaita shirin Musulunci Tushen Rayuwa.
Musulunci Tushen Rayuwa.
Allahu ya rahamanu.
Manya malaman addinin Musulunci a Najeriya na ci gaba da yunkurin haɗa kawunansu. Jama'a sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan juma'a. Malaman addinin Musulunci na ɗariku daban-daban a duk faɗin Najeriya na ci gaba da yunkurin haɗa kawunansu da bunƙasa ilimi da ma fahimtar juna. Wakilin muryar Amurka a birnin tarayyar Najeriya Abuja, Nasiru Adam El-Hikaya, ya samu zantawa da waɗannan malamai. ya fara da Sheikh Tijjani Bala Kalarawi.
An haɗu dai gaskiya haɗuwa da
resolution.
Wannan mutunci wanda ba ta bayyana gaskiya gaskiya kuma gaskiya
abin da yake dan.
Ga dai mutan duka jin kuma ana tare.
Eh, duk rahoton da ka bayar ka.
Duk rahoton da ka bayar wallahi akan hakan ce da farin ciki. Allah ya maka albarka.
Mallam Tijjani Bala Kalarawi, me kike nufi da cewa an samu fahimtar juna?
Alhamdulillah ga Sheikh Bayo Usman Bauchi, ga Mallam Balalo, ga Khalifa Faruk Sani Kabiru Salga, ga Malam Shehu Sambai Suburga Cikun, ga Mai Alfarma Sarkin Musulmi, ga ainihin Malam Kabiru Gombe, ga sanan duka. Yanzu kuma inda na taso na bar Malam Kanda, na bar Malam Kanda har da Malam Nazifi da Malam Abba Koki da ainihin Malam Daurawa kuma da mu na Hizba ga baki ɗaya tare ake an taho ga Amin Dina Abubakar an taho neman gafara gurin Ubangiji. Muna buƙatar zaman lafiya a ƙasarmu, muna buƙatar haɗu haɗa kai. Masallatai Allah ya sa musu suna tintini wa annal masajid lillahi fallata da umma Allah ya hadan, ba wani masallaci ne mai dariƙa ko mai izala ko mai wane ne, duk inda kaga masallaci na Allah ne kai sallah a bayan wanda duk yace la ilaha illallah muhammadur rasulullahi, abin da yake zuciyarsa ka kyale shi ranar buɗe tanda Allah zai nuna.
Mallam Abdullahi Balalo, shin abinda Tijjani Bala Kalarawa ya faɗa haka ne?
Alhamdulillah, muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan farfajiya mai albarka wanda duniyar musulmi ta haɗu, ba kawai 'yan Najeriya ba. Wannan na karanta da kai ba Najeriya ce kawai muka haɗu ba, duniyar musulmi ne muka haɗu. Yau ga mu nan gaba ɗaya a fili guda, alƙiblanmu guda, manzonmu guda, littafinmu guda. Ba abin farin ciki kamar wannan. Ban yi tsammanin za a samu wani lokaci da za a ce irin mu 'yan izala da 'yan ɗariƙa za mu zauna wuri guda a samu haɗin kai irin wannan ba. Amma kaga wannan mafari ne da ke karanta da al'ummar musulmi na Najeriya da sauran duniya baki ɗaya cewa babu abin da ba zai iya yiwuwa ba, domin haɗuwan kan al'ummar musulmi haɗuwa ce mai albarka. Ya ishe ka aya ƙungiyar izala da muka shekara 21 ba ma magana da juna, muka zo muka haɗe lokaci guda, muka zamanto abu guda. Yau gani nan ga Saidu Hassan Jingir a wannan wuri, a da shekaran da ta gabata ba tare muke ba. Saboda haka bayan nan kuma ga wani haɗuwa kuma Allah ya saki kawo shi, wanda yau ba ma 'yan izalan da muka haɗe ba, ga munan sauran musulmin duniya kap musulmin Najeriya, ga Sultan ya haɗa mu a matsayin shi na sarkin al'umma musulmi na Najeriya. Mun zo mun haɗu gaba ɗaya mu muna tsaye mun yi addu'a. Na yi addu'a, Dahiru Bauchi ya yi addu'a, Dr. Aminu Dini ya yi addu'a, an kawo wakilin Yarbawa ya yi addu'a, wakilin Inyamurai sun yi addu'a. Wannan na karantar da ka cewa Najeriya al'umma musulmi sun haɗe sun zamanto abu guda, kuma alkhairi ne ga al'umma a ce al'umma musulmi sun haɗu sun zamanto abu guda. Saboda haɗin kan da muke fata mu zamanto ba kawai kan mu haɗu ba, zukatanmu su haɗu, sai dai haɗin kan ya zamanto ƙarƙashin Alƙur'ani ne da sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine haɗuwa na gaskiya. Duk haɗin kan da yake ba akan Alƙur'ani da sunna ba, ba ma fatan sa. Saboda haka haɗo mu nan ta Alƙur'ani ce da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi
wasallam. Dr. Aminu Dain Abubakar, shin ka shaida wannan haɗuwa za ta yi tafiya haka?
Ai, wannan abu ne wanda yake tabbatacce, saboda ba ranar da shaidan ya zama a tasgirance a wulakance sama da wannan rana, kuma rana ce ta yafiya. Allah ma duk ya yafe mana da waɗanda suka yi zinubai, manya da ƙanƙana da yawa da 'yan kaɗan, Allah ya yafe mana. Ballantana mu da muka 'yan Najeriya mun san duk bala'in da suke zuwa Najeriya laifuffukanmu ne. Saboda haka idan muka haɗu muka yafe wa juna, muka rungumi juna, mun tabbatar Allah zai saukar da ruwan sama da rahama da jin ƙai, fitina ta mutu, bala'o'i su kare, saboda haka Najeriya ta samu cigaba. Saboda haka wannan haɗin kan wajibi ne. Ina kiran kowane musulmi na kusa da na nesa ya goyi baya, cewa ainihin wato duk abin da ka kudirce a zuciyarka Allah ne ya sani, amma ka'ida da Qur'ani, ka'ida da sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya ce ala inni tarukum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadullu ba'di abada, zan bar muku abubuwan da idan kun rike su ba za ku bata ba har abada. Yace kitaballah wa sunnati, littafin Allah da sunnata. To wallahi a ƙarƙashin wannan aka haɗa kai, haɗa kai ya zama dindindin har kokonkon bilo har illa muntaha. Ba ranar da za a araba da ikon Ubangiji, 'yan baya da jikoki su zo su gada, amma kun su zo suna tsine mana albarka, kada Allah ya kaddara haka. Voice of
America. Madalla an saurari hira wakilin murya Amurka Nasir Adamil Hikaya da wasu manyan malamai na addinin Musulunci a Najeriya. Ina tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ana sauraron shirin Musulunci tushen rayuwa.
Allahu ya rahamanu.
To madalla abinda shirin musulunci ta nan da kenan baki da wannan juma'a, sai wata juma'a insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman shi Nasiru, ni Bello Gladanci nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum.
To a gaida malama yana tare sashen Hausa na Amurka daga nan birnin Washington DC, ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta email.
Tabbas da gwamnatin Buhari ta yi raba shekarun da PDP ta yi tana mulki, to hakika da yanzu Najeriya ta kai matsayin da za ta yi gogayya da ƙasashen da suka ci gaba na G7. Ba komai yasa na ce haka ba, sai ganin yadda nasarorin da aka samu a cikin kwanaki 100. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Mu da ƴan Najeriya muna goyon bayan a hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen rubda ciki da dukiyoyin ƴan Najeriya ko mai girman mukaminsa. Sako daga Hadiza matar mai kamiya Oje Kwatas Gombe. Assalamu alaikum muryar Amurka. Ku mika mun sakon taya murna cikon kwanaki 100 da hawan gamji dan kwarai shugaban kasa Buhari na mulkin Najeriya. Mu da talakawan Najeriya mun gamsu da jagorancin Buhari a cikin kwanaki 100. Ya Allah, ja zamanin baba Buhari. Sako daga Alhaji Ali Kiraji Gashuwa. Assalamu alaikum muryar Amurka. Tabbas matakin da shugaban Najeriya da mataimakinsa suka dauka na bayyana abin da suka mallaka a duniya yayi daidai. Da fatan Allah ya kawo mana karshen cin hanci da rashawa a Najeriya. Amin. Sako daga Prince Ya'u Adamu Bulkacuwa. Sai kuma sakon kungiyar murya talaka reshen jahar Zamfara ta hannun Comrade Nura Bello Daraja Kaset yace, Assalamu alaikum VOA Hausa. Da Allah ku fadawa gwamnatin jahar Zamfara da cewa a gaskiya har yanzu mu talakawan jahar ba mu san inda ya dosa ba, ganin cewa gwamnatin tarayya ta damka masa makudan kuɗi shi da gwamnatin jahar Kwara don su warware matsalolin da suke fama da su akan karamcin biyan albashi tare da biyan kuɗaɗen ƴan pension. Amma kawai sai muka ji labarin an karkata kuɗin ana ba ƴan siyasar jihar kwangilar gina makarantu, bayan kuma kuɗin an karɓo su ne don tallafawa al'ummar jihar Zamfara. Daga ƙarshe sai sakon Ado Turaki Askira da ke Darazu jihar Bauchin Najeriya wanda ya ce, haba gwamna Nasiru ƴan Rufa'i na Kaduna. Kaduna fa ba Abuja ba ce, ya kamata a sake sabon lali akan aikin rusau kuma riƙa sara ana dubin bakin gatari.
To madalla ga Ladan Ibrahim Ayawa da tushin kanin labarai kafin mu sallama da ku.
Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci ƙasashen tarayya Turai da su buɗe ƙofar ƙasashensu don karɓar ƴan gudun hijira har su 200,000 domin a sake musu matsuguni ta yadda za a sauƙaƙawa kwararen da suke yi Turai domin neman muhalli. Kwamishinan hukumar ƴan gudun hijira Antonio Guterres shi ne fitar da wannan sanarwar yau Juma'a, inda yake neman ƙungiyar tarayyar Turai da ta samar da wani shiri na musamman wanda zai sa dukkan ƙasashen Turan su taimakawa ƴan gudun hijira su samu kariyar da suke buƙata. Alkalin wata kotu tarayya a jihar Kentucky a na Amurka ya umarci a ɗaure wata akawun kotu ta ƙi bin umarnin kotun na bai wasu masu auren jinsi guda takardar shaidar aurensu da kotu ta amince a basu. Kim Davis, akawu ce ta gundumar Rowan, ta ƙi bin umarnin babban kotun na sa hannu domin ba da wannan takardar izinin auren jinsi guda, abinda ta ce wannan ya saɓawa addininta.
To madalla a gaishe ka da haka ko Allah ka mu karshen shirin a daidai wannan lokaci, sai kuma can bayan lisha insha Allah za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye. Muna dauke da rahoto na zamanin musamman na jana'izar tsohon wato ambasadan Najeriya mai rasuwa, haka nan kuma muna da hira da wato kakakirun da sojan kan mai da sojojin Najeriya 3,000 a fagen fama. Kamina madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Julie da Zagreshin da kula ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riƙa mata a nan ne Sahabu Imam Aliyu Zan da aka ta in sallama da ku sai can anjima. Yanzu kuma sai a gyara zama ga malamai a zauren yau da gobe.